بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة من كن فيه وجد حلاوة إيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولكرامتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يبغضكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لأجلي. وأما محبة الرب سبحانه،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان كيوقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka, a wannan masallaci na Mujibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, daren Laraba 6 ga watan Al-Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatu al-Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya, wanda farhamin shakin malamin nan shehin musulunci Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 52 a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci mai albarka, wannan kuma shine na 96. Muna nan dai akan gabar san Allah, ko kuma al-mahabba, wanda Ibn Taymiyyah yana ta kwarara mana bayanai a kanta, kuma har zuwa yanzu dai bai kare ba. Babu mamaki idan wannan gaba ta ɗauki wato ta kwashi a shafuffuka masu yawa a cikin wannan littafi, domin ita ce tushe, kamar yadda muke ta faɗa muna ganatawa, ita ce tushe. Mahabbatullahi hiya al-aslu, ita ce tushe. Duk sauran al-mahabbat idan saha tabir, dukkan wata mahabba far'un ne min mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. San Allah shi yake haifar da san annabawan Allah, shi yake haifar da san waliyan Allah da salihai, shi yake haifar da san ayyuka na kwarai, san Allah shi yake gadar da kin shirka da kin masiyin sa da kin dukkan wani abin da Allah yake ki domin ya ci karo da san Allah. Saboda haka kaga ashe ka tokautar addini gaba ɗaya idan ka dunkule shi zai shiga karkashin al-mahabba ne, mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Malam ya gaya mana yace al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cike suke makil da bayanin gurare daban-daban da suka yi bayanin Allah madaukakin sarki yana son bayan sabuminai su ma kuma suna son shi. Allah yake wallazina amanu ashaddu hubban lillah yake yuhibbuhum wa yuhibbuna yace ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Dukkan waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa muminai suna son Allah. Sai kuma ya kawo hadisai waɗanda suke nuna haka, yace wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله به كما يكره ان يلقى في النار. منذ صلى الله عليه واله وسلم يفدا يكي cewa صفوفي guda uku ثلاث اي ثلاث صفات صفوفي guda uku من كنت فيه والذي سكا زن tare da shi ma'ana dukkan wani wanda yake da waɗannan sifofi guda uku wajada halawatal imani to zai samu ɗanɗano zaƙi da garɗi da daɗin imani a zuciyarsa. Matuƙar yana da waɗannan sifofi guda uku to zai ji daɗin imani a zuciyarsa, imani zai masa daɗi, zai kwanta masa a ransa. Waɗannan sifofi ne annabi ya ce man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gurin shi sama da waɗanda masu ba. Wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sifa ta biyu, da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah. Wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar, da wanda ya kasance yana kyankyamin komawa cikin kafirci kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta bayan Ubangiji, yake kyankyamin komawa cikin kafirci bayan Ubangiji ya kukutar da shi daga kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta. Waɗannan sifofi guda uku su ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zayyana ya ce duk kuma wanda yake da waɗannan sifofi guda uku to babu shakka zuciyarsa za ta ji daɗin me ake nufi da imani, za ta ɗanɗana abinda ake cewa imani. Imani zai zama masa abu ne mai daɗi a ransa, ma'ana ba zai ji wahalar biyayya ga Allah ba, ba zai ji wahalar ta'a ga Allah ba, ba zai ji wahalar saba wa zuciyarsa ba ko ya saba wa shaitan ko wanda yake ko duk abin da yake ya saba wa san Allah da manzansa. Zai ji addini ya zama masa mai sauki fiye da yadda yake jin sauƙin kwanfadar ruwa, zai ji yana son addini fiye da yadda yake son kansa. Saboda waɗannan sifofi sun samu gurbin zama, sun samu gindin zama a cikin zuciyarsa. Sifa ta farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a hadda ilaihi mimma siwahuma, ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu. Wannan ita ce sifa ta farko mahabbatullah, ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu. San Allah iri biyu ne ko mataki biyu ne, akwai mahabbatullah allati hiya wajiba, akwai mahabbatullah allati hiya mustahabba. Akwai san Allah da yake wajibi ne, akwai san Allah da yake mustahabbi. Dan ke san Allah da yake wajibi shine kai imani da Allah, ka bi ayyukan da ya wajabta maka, kai aiki da su, ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta maka, sannan kuma kai hakuri akan abin da ya dora maka na tsada. Wannan ita ce sanda, wannan shine sanda yake wajibi, al-mahabba allati hiya wajiba, wato san Allah da yake wajibi shine aikata ayyukan da suke wajibai wanda Allah ya ce a aikata su, da barin ayyukan da suke haramun ne wanda Allah ya ce a bari, da hakuri akan kaddara kan abin da zai same ka na bala'i. Wannan wajibi ne kowane mu'mini ya zangana tare da wannan, saboda ka gwargwadon yadda zai rike wajibai ayyukan da Ubangiji ya kaura masa, gwargwadon yadda kuma zai kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta masa, gwargwadon yadda wannan soyayya ta wajibi za ta habaka, sannan gwargwadon yadda zai bar wani aikin wajibi da Allah ya wajabta masa ko ya aikata haramun da Allah ya ce ya bar shi, gwargwadon yadda wannan soyayya kuma za ta tawaya a zuciyarsa. Saboda ka wannan shi ne tushen imani, wanda imani baya cika dai da shi, samun sa yana nuna cewa imani ya inganta, ya samu gurbin zama a zuciya. Rashin wannan kuma yana nuna akwai matsala tare da imanin mutum. Soyayya da take kuma mustahabba ce, ita ce aikata ayyukan da ba na wajibi ba na nafilu, wanda Ubangiji bai wajabta maka aikata su ba, amma kuma idan ka aikata su za su ƙara jawo maka kusanci zuwa ga Allah. Ubangiji zai ƙara jawo ka kusa da shi, ya kuma ƙara kula da kai, ya kuma ƙara baka wani matsayi na musamman, matsayi da ba kowa ne yake samun shi ba. Wannan matsayi ne na waliyai waɗanda suke suna da wilaya khasa, ba wilaya amma ba. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna a cikin hadisin da ya ruwaito daga Ubangiji Allah madaukakin sarki, cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi. Kaga wannan mahabba ta wajibi kenan. Sai kuma yace wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wannan mahabba ta nafila kenan. Kaga ta farko wajibi ce ka yi wa Allah, ka aikata farillar da Allah ya dora maka, ka bar haramun da Ubangiji ya umarci ka bari, wannan wajibi ne. Bangare na biyu kuma mustahabbi ne, bangare ne na al-muqarrabin waɗanda suke makusanta zuwa ga Ubangiji. To ta yaya za mu so Allah, ta yaya za mu samu wannan mahabba a cikin zuciyarmu? Mutum yana samun mahabbatullahi min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Duk sanda ka san Allah, to a lokacin kakan ƙara samun soyayyar Ubangiji a zuciya. Ba za ka san Allah ba sai ka san sunayensa da sifofinsa, ka san azamarsa, girmansa da isarsa, to a lokacin ne ka san Allah. Don haka in kana san ka samu soyayyar Allah a cikin zuciyarka, to yi ƙoƙari ka san sifofinsa da sunayensa, ka san kuma abubuwan da suke nuna azamatillah, girman Ubangiji. Wannan shi zai haifar maka da mahabbatullahi fi qalbika, shi zai haifar maka da san Allah a cikin zuciyarka. To sanin Allah da sanin sifofinsa sani na kamala, shi yasa waɗanda suka fi sanin Allah sun fi san Allah, shi yasa annabawa san su ga Allah ya dara san kowa ga Allah, saboda sun fi kowa sanin Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai shi ga Ubangiji ya dara na kowa, domin shi ne a'lamu na billahi wa atqana bi, ya fi mu sanin Allah, ya fi mu jin tsoron Allah. Saboda haka sai shi ga Allah sai ya dara na kowa, ya wuce na kowa. Da ka gwargwadon yadda ka san Allah, gwargwadon kuma yadda san Allah zai haɓaka a cikin zuciyarka. Sai bangare na biyu ce mahabbatu rasulillah, san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mutum ya dela san manzon Allah sama da yadda yake san kowa, sama da yadda yake san komai. To shin san manzon Allah wani abu ne da kawai ake furta shi da harshe, a faɗe shi da baki, wani abu ne da kawai za a rika alfahari da shi, ana kafafa da shi, ana fariya? Mutum ya rika cewa ina san manzon Allah da bakinsa kawai? A'a, san manzon Allah mahabbatul ittiba'i wal amal, so ne na aiki, so ne na bin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kama. Wannan ita ce alama ko gagarumar alamar da take nuna kana san Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duk mutumin da zai ce yana san Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to dole sai ya ci wannan jarrabawar. An gan shi yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a bakin gwargwado, yana san sunnar ta bakin gwargwado, yana aiki da ita bakin gwargwado, yana yaɗa ta bakin gwargwado, yana kokarin saninta, ilmantar wannan sunna din da ilmantar da ita bakin gwargwado. Wannan shi ne alamar da take nuna cewa hakika maganar da ya faɗa na cewa yana san manzon Allah da gaske yake. Amma da zarar mutum zai furta furta ina san manzon Allah da baki, amma kuma gabansa duka suna ƙaryata shi, ayyukansa duka suna karyata shi, yana yin ayyukan waɗanda ke kin waɗanda ayyukan mutanen da suke kin manzon Allah suke yi. To babu shakka wannan da'awar ta cewa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba. Za mu ga malamai abin da suka faɗa kenan cewa muhabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ad-dalilu ilayha ittiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Abin da zai maka jagora ya ja hannunka zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ƙafafuwanka akan turbarsa shine kayi masa biyayya, kayi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaka kaga ashe muna da mizani, muna da ma'auni wanda yake nuna gaskiyar san annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma san da yake na ƙarya ne baragurbi ne ɗan jiri. Ma'aunin ko shine ittiba'us sunna, wato bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarku mukhalafatihi, dabarin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ma'aunin, ma'auni ne wanda yake ba ya da wahalar fahimta, ko ba ya da wahalar ganewa, kuma kowa ma zai iya ɗaukan wannan ma'aunin ya yi awo da shi ya gane. Ba ma'auni bane da yake buƙatar sai ka yi digiri sannan ka iya amfani da shi, ko sai ka yi digiri na biyu ka yi masters ko sai ka yi PhD sannan za ka iya ɗaukan wannan ma'aunin ka sarrafa shi. A'a, ma'auni ne mai sauƙin sarrafawa. Duk wani mai musulmi mai hankali zai iya sarrafa wannan ma'aunin, sababin ya auna nashi imanin ko ya auna imanin wani ko da awar wani ta san annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'aunin. Yayin da ɗan adam yake jin yunwa, buƙatar sai ya ci abinci, kuma wannan abincin ta kowace irin hanya inda zai je bakinsa ya shiga cikin sa, to shikenan ya samu abincin da yake so, ya samu abin da yake so. Ni amfani da hannun dama ya kai wannan abincin bakinsa zai wuce zuwa cikinsa, buƙatar ta biya. In ya amfani da hannun hagu ma haka, to yayin da ya zo zai yi amfani da hannun hagu ya ci wannan abincin ya biya wa kansa buƙatar yunwa, sai sunna ta ce da shi la ko kusa kada ka yi amfani da hannun hagu. Sunna sai ta daka masa tsawa sai ya dawo ya yi amfani da hannun dama. Kaga anan ya ansa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hakanan ya tashi zai sha wani abu, sai ya tafi zai ɗauki abin da hagu ya kai bakinsa, sai sunna ta daka masa bawa ta ce la biyadika al-yumna, da hannunka na dama. Sai ya dawo da abin hannunsa na dama sai ya kai bakinsa ya sha da hannun dama. Ka ga ya amsa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da wani yake cin abinci gaban manzon sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu, annabi ya ce sanninka da dama, sai ya ce la astati, ke la astati, ya ce ba zan iya ba. Annabi ya ce sanin dama, ya ce ba zan iya ba. Annabi ya ce to je ka, ba za ka iya ba. Daga wannan lokacin bai ƙara ɗaga hannunsa na dama ba, wato hannun ya shirya. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ka baki da baki, kana zaune kana ganin shi ce da kai yi kaza, kamar yadda yake faruwa tsakaninsa da sahabbansa, ko kuma sunnarsa ta kirawo ka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa naɗe kasa. Duk da yake babu bambanci tsakanin wanda aka zai ce da shi kira hannunka na dama, gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune gaba da gaba da wanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ce da shi kul bi yaminika, duk da yake babu bambanci. Saboda haka alamar ko ma'aunin da zai nuna biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne amsa kiran sunnar sa, yayin da sai shela ta yi kira zuwa ga aiki wata wani abu, ko ta yi kira ta tsawatar a bar wani abu. Wannan ma'auni ne da yake nuna haka, yayin da ka saba wa san zuciyarka ka aikata abinda sunna take so, to wannan alama ce ta cewa eh babu shakka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shiga zuciyarka, ya samu gindin zama, ya kankare a cikin zuciyarka. Yayin da kuma ka rinjayar da abinda zuciyarka take so, ko abinda shaytanin ka yake so, ko abinda kake mutane suna so, to alama ce da take nuna akwai rauni a cikin soyayyar da kake da awa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan ka fuskar ma'asiya kenan, ta fuskar saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin saban Allah. Sannan akwai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bid'a, wato ta hanyar kirkiro wani abu dan ya zama makwafi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin ita bid'a muninta tana wato gata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, tana kutuna kutu ne da sunna tsakanin ma'asiya. Mai ma'asiya yana jin cewa wannan sunna ce, wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallama shi yace ayi, kuma akwai maslaha a ciki, amma kuma zuciyarsa ta tare a masa wani abu da gangan sai ya bari ya saba wa manzon Allah, amma a ransa ya san cewa wannan na manzon Allah ne kuma ya fi. Kaga wannan asi ne mai sabo ne. Shi kuma mai bid'a gani yake a nashi da ya kawo ya fi na manzon Allah, kuma ya kamata a kawar da na manzon Allah shi a ɗauki nashi. Cikin su wanda ya fi muni, babu shakka mai bid'a ya fi muni, domin shi a nan yana aje kansa a matsayin tsara ko abokin gasar manzo sallallahu alaihi wasallama, yana so yayi kafada da kafada da manzon Allah. Manzo Allah ce ga abinda za a yi a matsayin sunna, shi kuma sai ya kawo nashi, ma'ana a kyale wancan ga wanda za a yi shi za a samu lada idan an yi. To shi yasa bid'a tafi muni wajen cin karo da kafsawa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa malamai suke cewa babu inda za a kawo bid'a sai an tayar da sunna, inda za ka zaunar da bid'a sosai ka ce sunna ka tashi daga gurin, sannan ka zaunar da bid'a a gurin. Ita kuma ma'asiya kaucewa sunna za ka yi, za ka batta a gurin ta, amma za ka yi dabara sai ka kauce ka ta yi wani guri daban, amma ita bid'a ce a cikin sunna ka tashi, ita za ta zauna a gurin. Ka ga ya fi muni. To duk waɗannan alamu ne da suke nuna cewa akwai ainihin matsala wajen da'awar san mutum ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ya kasance yana fifita wani abu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sannan duk inda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da biyayya gare shi take, to anan kuma aljanna take, anan maslaha take. Inda kuma duk sabawa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake, to anan kuma wutar jahannama take, anan kuma azaba take, anan barnar take. Saboda haka lokacin da ka zo ga wani abu an ce sunna ne, kai kuma ga abinda zuciyarka take so, sai zuciyarka ta rika fizgarka zuwa ga wancan abun, to tsaya ka yi tunani, wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashinta aljanna ce, wancan kuma wancan sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama, wannan sabo kuma da kake so kai a ƙarƙashinsa wuta ce ta jahannama. Idan ka bi sunna abinda za ka kai ka gare shi shiga aljanna, in ka bi sabanin sunna abinda za ka haifar maka shiga wutar jahannama. To aiwatar da hankalinka da tunanin awafin karshe me zai haifar idan ka yi wannan ko ka yi wannan, shi zai sa ka rinjayar da janibin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan ko da zuciyarka tana san abun, kana jin kuma a lokacin kai ka fi sha'awar abun, to ka tuna cewa a ina aƙiba mai kyau take, a bin sunna ko ko a saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, qala faman ya'za ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba, wanda bai shiga aljanna ba ina zai tafi. Ashe kaga abinda yake tare da sunna shi samun rahmar ubangiji, shi samun shiga aljanna, abinda yake tare da saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama shine auka cikin azabar Allah. Shi yasa Allah ya ce falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim, wadanda suke saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hirdun su shiga tai tsayin su su shiga hankalin su, kada wata fitina ta same su, fitina ala fitina a addini ko kuma wata azaba ne ya rada ira na gobe kiyama. Abubuwa guda hudu kamar yadda Qadi Iyaz yake faɗa da wasu malamai, su suke sawa ka so abu ko ka so mutum, abu guda hudu. Abu na farko an yajlaba laka manfa'atan, abu na biyu an yadfa anka madarratan, abu na uku an yakuna dha khilqatin jamila, abu na hudu an yakuna dha khuluqin jamil. waɗannan abubuwa guda hudu su suke sawa ka so abu. Abu na farko, kana san mutum watakila ko dan ya jawo maka wani amfani, wato ya sabbaba maka wani amfani a rayuwarka, kaga wani maslaha tare da shi, ko ka so shi saboda ya kade maka, ya ture maka wata cuta, akwai wani abu mai cutarwa da zai same ka, ya yi kokarin ture maka da ije maka wannan cutar, ya raba ka da wannan, sai ka ji kana san shi, ko kuma saboda a halittarsa, halittar abin halitta ce mai kyau, da za ka riƙa zubar zuciyarka, ka ji kana san ganin abin, kana san zama da shi. Ko kuma yanzu abu na hudu, yanzu yana da ɗabi'u da halaye na ƙwarai, waɗannan abubuwa guda hudu su suke sa su ne asbabul mahabba, su ne dawafi fitriya, dawafi ghariziya na mahabba, su Ubangiji ya dasa a cikin zukatan bayansa wanda a dalilin su suke ji suna suna san abu. Saboda za ka so wani abu ko wani mutum saboda ya jawo maka wani amfani. Idan ka duba duk cikin halittun Ubangiji, babu wanda ya jawo maka wani amfani, ya zo maka da wani amfani kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi. Dan babu wani amfanin da zaka samu a duniya sama da ka samu sama da shiriya. Ka zama musulmi, ka zama akan tafarki madaidaici. Babu wani amfanin da zaka samu a lahira sama da aljanna. Ashe ka ga kololuwar amfani na duniya da lahira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi. Shi ya zo maka da abin da zai maida ka mutum, ya bambance tsakaninka da tsakanin dabba. Shi ya zo maka da abin da zai maka jagora zuwa ka shiga aljanna da samun rahmar Ubangiji da yardarsa. Akwai amfani da yake wannan? Babu. Ashe ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah ka kaf, babu wani wanda ya kawo maka wani abu a mai amfani sama da abin da manzo ya kawo maka shi. Saboda haka kaga ashe akwai abin da zai saka so shi sama da kowa. Sannan idan an ce saboda daf'il madarra ne, babu wanda ya kare ka daga fadawa cikin halaka da cutuwa da kaskanta irin manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan shi ya zo maka da koyarwar da za ta zama shabaki tsakaninka da fadawa cikin dabbanci da tumasanci da rashin hankali da rashin tunani da rashin sanin ya kamata. Babu wanda ya kawo maka irin wannan koyarwar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ita. Shi ya zo maka da abinda zai kare ka daga fadawa cikin wutar jahannama ranar gobar kiyama. Shi ya zo maka da koyarwar da idan ka rike ta, Ubangiji zai tsayar da kai daga shiga wuta. Kada a cikin babu wani wanda ya zo maka da abin da zai kare ka daga fadawa cikin halaka ko wani abu mai cutarwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da irin sa. Ashe in dan da wannan dalilin zaka so, babu wanda zaka so sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan idan ana maganar halitta ce, yadda zaka ji kana san abu saboda kansa, ka ji kana san wani gida a ce zaka ne saboda kaga irin yadda gidan ya haɗu, ko ka ji kana san wata mota saboda kansa, ko ka ji kana san ka zauna a wani lambu, a wani gidan gona tsuntsaye suna ta koke-koke, wani ruwa yana gudu, wata fulawa na kankanawa, ka ji kawai kana son kai ma ka zanka nan. Ba don kuma saboda kyan gurin da kyan yanayin gurin, ka ji wani gyangyaɗi yana ɗaukar kamar ma'ana, sai ba gajiya kai, sai ba amma kuma kana gyangyaɗi, amma gyangyaɗi mara ma'ana. To ka ji kana son abu saboda kyanta. A duk duniya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Shi yasa masu sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa sai dai su fatata. Wani lokaci in suka kalle shi haiba ma sai ta hana ci gaba da kallon sa. Kamar yadda Amr ibn al-As yake cewa, ina lokacin da bana musulmi, babu wanda na tsanani gani irin manzon Allah. Bayan kuma na musulunta, babu wanda na ji ina so kamar manzon Allah. In na zauna gaban shi ba na iya kafa masa ido, saboda yadda yake cika min idanuna da kwalcini. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ya ba shi sifofi na kamala na halitta. Za ka iya da za ka sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne a kwatanta a gaya maka cewa ga yadda sifar ta take. Idan an ce annabi Yusuf alaihi salam wanda bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyau ba, annabi ya ce an ba shi shatra husnul dunya kulliha, rabin kyau da yake duniya duk Allah ya tattara ya dunkule ya sa wa annabi Yusuf alaihi salam. To ina ga manzo sallallahu alaihi wasallam? To kaga idan dan kyau ne za a so shi, babu wanda za a so sama da shi. Idan kuma za ka so ne saboda al-khuluqul jadid, to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya sifanta shi da sifar da duk duniya za ta haƙura, za ta iya sifanta shi da wannan sifar ba. Wa innaka la'ala khuluqin azim, duk masu fasahar duniya su haƙura za su iya ba da wata kalma ko wata jumla da za ta fito da ma'anar wannan babban wannan Allah abinda Allah ya faɗa din ba. Shi yasa lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana khuluquhu alquran, aka tambaye ta ya dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam take, take alquran ne dabi'un sa. Wato ka karanta alquran ka kaf dukkan wani halin kwarai halin kirki da alquran ya fadai tarye kira zuwa gare shi annabi da shi. Akwai wata dabi'a ta kwarai da alquran da ke ai babu ita, zaka dukkan wata dabi'a ta kwarai ta mutunci da alqur'ani ya ce wa musulmi ya yi, to annabi ya yi ta. Ashe kaga idan za ka so mutum ne saboda ɗabi'unsa na kwarai, babu wanda ya cancanta a so shi sama da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan asbab dalilai da za su so da za su sa a so annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan dalilai da za su sa a so mutum ko a so abu sun tattara tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam. Ashe ya kamata ya kasance a zuciyar bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayin soyayya sama da takwa. Shi yasa ba za ka bi babanka ba, ba za ka bi babanka ba, ba za ka bi malaminka ba ko shehinka ko shugabanka akan abin da karara ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Dukkan abin da suke da shi na falala da ni'ima da kyautatawa akan ka, to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ninkin barinkin wannan akan ka. Ashe ya kamata soyayyar ka ta yi rinjaye. Yace wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, da wanda yake son mutum ba dan wani abu yake so ba, yake son shi sai dan Allah. Kaga wannan yana koma shi ma zuwa ga mahabbatillah, kaji cewa kana son mutum ba dan wata maslaha ta duniya ba, a kana son shi ne li zatillah, ba dan ya dada maka ba, sai yadda gobe idan ya bata maka kaji baka son shi, matukar kana so kai masa soyayya ta Allah, to ka so shi dan wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, wanda zai so dan Allah, ya ki dan Allah, ya bayar dan Allah, ya hada dan Allah, to wanda ya cika imani. A riwayar Mu'adh ibn Anas yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah wa amta'a lillah faqad istakmala al-iman, wanda duk zai bayar dan Allah, ya hada dan Allah, ya so dan Allah, ya ki dan Allah, ya aurar dan Allah, annabi yake faqad istakmala imanahu, wanda ya cika imaninsa, ya zo da wata mahabba wacce take nuna wala'insa ga Allah. Wannan alqadar min alwala'i walbara, ka so dan Allah, ka ki dan Allah, ka bayar dan Allah, ka hada dan Allah, wannan gurgurdan wannan wala'in da zaka yi dan Allah yana daga cikin abin da yake nuna kamalar wala'in ka ga Allah. Ba zai rushe maka aslul wala'i ba lillah, ba zai fitar mutum daga musulunci ba dan ya yaki wani ko ya so wani ba dan Allah ba, wannan ba zai rushe masa musuluncinsa ba, amma kuma ya samar masa da wani tasgaro, wani gibi a cikin imanin, wanda wannan gibin da wannan tsirin ba zai dinke ba sai idan ya gyara halinsa, ya so dan Allah kuma ya gidan Allah. Sannan cewa man kana yakrahu an yarji'a bil kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa bin nar, da wanda yake kin yake kankamin a jefa ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsira da shi daga kafirci, kamar yadda yake kankamin a jefa shi cikin wuta, wato ya je yana kin kafirci kamar yadda yake kin wuta a jefa shi cikin wuta ya ji haka yake ji ko ma ya ji cewa gomma a jefa shi cikin wuta akan yayi kafirci kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya wa kana an yulqa fin nari ahabba ilayhi min an yarji'a ila al-kufr ba'da id anqadhahu Allah min arwaya ibn Hibban manzo sallallahu alayhi wa sallam yace wa kana an yulqa fin nari ya zama yadda yake ji a jefa shi a wuta ya kode kurbin ya fi san wannan sama da ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsorar da shi da kare shi wato dukansu abubuwa guda biyu ne wanda baya su baya san fadawa wuta baya san kuma komawa kafirci dukansu abubuwa ne biyu duk baya san su amma kuma ya zama tilas ya zabi daya ya zama tilas ya zabi daya sai ya zabi wanda ya fi masa sauki wannan da ya fi masa sauki din sai ya zama kamar shi yake so kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji gara kurkuku na fi san kurkuku sama da abinda matan da suke cewa ni zaman kurkuku ba wani abu ne mai daɗi ba wani abu ne da zuciya ke sha'awa wanda mutum zai more da shi ba haka ne ba to amma yanzu tun da an sa shi a gaban abubuwa guda biyu aka ce kila ke zafi daya duk kuma baya san su to wanda ya fi masa sauki shi zai zama to ya zaɓi fadawa a cikin wuta shi ya fi masa sauki sama da ya koma cikin kafirci kamar yadda wani bawan Allah da ake kira cikin tabi'ai ana ce da shi Abu Sulaimi ake cewa da shi idza ujjidat an-nar idza ujjidat nar fa qila man dakhalaha naja min jahannam in aka hura wuta aka hura wuta aka ce wanda ya fada wutar nan to zai kukuta kuma daga fadawa wutar jahannam wato a hura wuta a duniya ce din mai so ya kukuta daga wutar lahira to zai shiga wannan wutar aka kunta tadkhulaha tadkhulaha ki kai yanzu zaka shiga sai yake cewa aksha an yan tanqati nafsi farahan qabla an asila ilayha ni abinda ma nake tsoro kada saboda farin ciki na samu abinda nake so ban mutu kafin ƙara sabuwar ba ma kana da shiga ba a'a ki har tsoro ki kan baya mutu bai je ba saboda farin ciki ga ayyar shiga aljanna haka bayan Allah ciki za su fifita dukkan wata azaba da dukkan wata wahala ta duniya akan su koma kan kafircin su na'am akwai abinda ake cewa al-ikrah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan yana nuna cewa an tilasta maka amma zuciyar na nan da imani magana kuma da ake yi a ka koma kafircin ma'ana zuciyar ta dawo ta yadda da kafircin shi ake magana dan kada wani ya ce to a nan ina illa man ukriha idan man ukriha tana nan idan qalbuhu mutma'innun bil iman amma idan zuciyar za ta rabu da imani to gare ya fada wuta shi ne abinda hadisi yake cewa sannan kuma wannan mataki ne na wasu manyan bayan Allah akwai bayan Allah da koda za su halaka za su zaɓi halakar akan su koma kafin akan su yadda da kafircin koda da baki buga a cikin sahabbai an samu wannan Abdullahi ibn Huzafa Abdullahi ibn Huzafa lokacin da aka abin nan Romawa suka kama shi suka ainihin samu mai suka tafasa mai a duro aka dau musulmi dai aka jefa shi yayi fata-fata aka ce da shi to kai ma za a jefa ka ciki ko ka shiga addinin kiristanci ku kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai koma kiristanci ba ko ba zai kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kama shi za a tafi da shi sai ya rika kuka sai ki ada da shi ya karaya ada da shi zai yadda ya kafirta da ka ada da shi ce yaya to yanzu ka yadda ki a yana nan akan matsayin shi to amma me yasa kake kuka shi kukan da yake yana tunanin faransa guda ɗaya ce, da zarar aka jefa shi wannan ran ta tafi ba, shikenan ba zai ƙara samun wannan abin ba, wato wannan jefawar ɗaya za a yi masa. Saboda haka shi bakin cikin da yake kenan, ya zo a ce rayukansa ɗari ne, a jefa shi a kan take, a kuma jefa shi a kan take. To kaga wannan shi zai baka misalin wa man yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar, ko kuma riwaya Ibn Hibban wacce idan ta fito da abin sosai, wa kana an yulqa fil nar ahabba ilayhi min an ya'uda min an yarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu. Mutumin da yake bautawa Allah tare da yana san abin, yana shauƙin abin, yana jin sanyin abin, yana jin daɗin abin, baya jin wahala ko kaɗan, yana yi kamar yana kwankwaɗin ruwa, kamar da aka kwankwaɗi ruwan sanyi lokacin tsananin zafi ko bayan ka kai azumi. Kaga wani abu da kake sha'awa, kake so, kake shauƙi, kuma ka samu daɗi za ka ji, kai a duniya ba akwai abin da ya kai ruwan sanyi daɗi, saboda ka yi cikin zafin rana ga azumi. To ka ji ibada da da'a haka ke jinta. Mutumin da yake bautawa Allah da irin wannan zuciyar yake jin bautar Allah haka man haka, da mutumin da yake yaƙi da zuciyarsa, zuciyarsa fata so shi kuma yana tirsasa ta, yana matsa-mata, yana yaƙarsa, yana bautawa Allah din, cikinsu wanne ya fi, wannan ko wancan? Wata baya gamuwa da wata matsala, kamar ka sha ruwan sanyi, har ba wata matsala da yake gamuwa da ita. Wannan kuma yana gamuwa da matsala, zuciyarsa na kin abin, amma kuma yana yaƙarta, suna karawa su yi wato irin kare jimi biri jini din nan a ga ciki, sai ya bauta wa Allah. Na fi ya bi, kamar yadda wasu kitu a ɗabi ya fi, saboda shi ya akwai matsaloli da yake gamuwa da su, yana fafutuka da su, amma duk da haka bai bari ba, sai ya gallabi matsalolin ya bauta wa Allah. Wanda kuma ai ba wani matsaloli da yake gamuwa da su, amma magana mafi ƙarfi shi na farko ya fi, saboda na farko shi ne matakin annabawa a ilika, ba shi ne matakin annabawa, shi ne matakin annabawa. Saboda yadda suke san Allah, komai ya zama mai sauƙi da mu, an gane ku, san Allah din ya nike musu duk wata wahala ba a ganin ta, don ba ba su shiga cikin ibadar ba, ba ta jin daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa ra'na bis salati ya bilal wa ju'ila qurrata aini fi salat, manzo Allah sai ce wa bilal kiran sallah ka samu hutu, wato mu shiga sallah don mu samu wani hutu, mu samu wata raha, kai kuma in ka gama sallah ne kake samu kake yi a cikin damuwa kai, shi kuma za Allah in yana son ya samu hutun sai ya fara sallah, sai ya samu raha can dani, ka ga mu ne na biyu, ya sa muke ta cewa na biyu ya fi, amma na ɗaya ya fi. Malam yace bal mahabbatu rasulillahi wal a'mal wal a'mal as-salihati al-wajibati wajabat bi mahabbati Allah. Malam yace san annabi sallallahu alaihi wa sallama da san ayyukan kwarai, sallah, azumi, zakka, gaskiya, biyayya ga iyaye, ayyukan kwarai na wajibi, wadannan duk sun wajaba ne bi mahabbati Allah, saboda san Allah, kamar yadda muka faɗa san Allah shine asali, shine tushe. San annabi sallallahu alaihi wasallam da san ayyukan kwarai da san bayin Allah na kwarai, duka suna sana wajaba, wannan san yana wajaba ne saboda san Allah, kama fi qawlihi ta'ala ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa kama fi sahihaini, kuma kamar yadda yazo a cikin sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi, na rantsi da wanda rai da yake a hannunsa, la yu'minu ahadukum, dayanku ba zai yi imani ba, hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, kuma da dukkan mutane. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim, hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, أبو هريرة يروي كتب جنسا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده بعد والناس أجمعين أرواي أبو هريرة. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أشكل سيد البخاري سيدنا عمر الله يجد شيئتي والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا بالنفس. Yace ya Rasulullah lalle tabbaci hakika na fi son ka sama da komai sai dai rai. Fa kana da hu sai manzo Allah ya ce wa Umar la ya Umar har yanzu ba da saura uka hatta aqula ahabba ilayka min nafsika sai na fi soyuwa a wajen ka sama da ranka. Kala fa wallahi yace to na rantsa da Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi na kusan ka sama da raina. Kana al'ana ya Umar ce yanzu sa soyayya ta cika Umar yanzu ne ta cika. Wannan hadisi sahihi yana cikin sahihul Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da Abdullahi bin Hisham ya rawaito yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa akhiru bi yadi Umar ibn al-Khattab yana rike da hannun Umar. Faqala lahu Umar sai Umar ya ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa bin nafsi. Soyayya biyu iri biyu ce, akwai al-hubbu bit-tab'i ko al-mahabbatu bit-tab'i akwai al-mahabbatu bil-qiyam. Akwai al-mahabbatu bit-tab'i soyayya ta dabi'a. Ubangiji ya sanya maka wata soyayya ta dabi'a kamar yadda mutum zai jera son babansa ko yana son ƴaƴansa ko yana son matarsa ko yana son wani da ya kyautata masa ya masa ihsani ko yana son ya ji daɗi ko yana son ya kare lafiyarsa. Wannan soyayya ce ta tabi'a jibiliya ba ikhtiyariya. Akwai soyayya ikhtiyariya, ka ji kana son wani ba dan wani dalili ba wanda yake mubashir na kai tsaye ba dan ya maka wani abin da bai daɗaɗa maka ba ba dan ya hada ka wato ya kare ka daga wani abu ba dan yana ya zama mahaifinka ba ba dan ya zama mahaifiyarka ba dan ya zama matarka ba ko ƴaƴanka. A'a, mahabba ce ikhtiyariya, ka so shi saboda wasu asbab. To sai na Umar da farko sai ya magana akan mahabba da tabi'i, mahabba ta dabi'a. Sai ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai ka fi soyuwa a gurina sama da komai sai raina, wanda ce mahabba ta dabi'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musar da shi cewa ba wannan ba ne, ka yi min so na ikhtiyari, so na zaɓi, ka cire batun ranka da ƴaƴanka da matanka da duk komai a wannan lokaci, ka ji cewa ni ne a gaba, san da kake min na ikhtiyari shi ne a gaba sama da komai. Lokacin da ya faɗakar da shi sai ya faru, shi yasa da ya dawo zai sake ba shi ansa daidai kuma yin rantsuwa, wanda yake nuna cewa haka abin yake a zuciyarsa. Sai ce fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Qala al'ana ya Umar, Annabi ya ce yanzu ne, ma'ana al'ana kamulatul mahabba ya Umar, yanzu ne soyayyar ta kammala ta cika ya Umar. Wanda yana nuna kenan san Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da san ran da kake da shi, ranka ya zama kafifi ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da komai har rayuwarka ma, kaga wannan ce kororuwar soyayya. Ina da za mu tsaya a nan domin lokaci ya yi, a hadisan da za mu shiga suna magana a kan san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi, wato san sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma danginsa. Wannan matashiya tana da amfani sosai musamman idan muka tuna cewa yanzu muna cikin Muharram. A wannan wata na Muharram wata ne waɗansu suke amfani da shi don cin zarafin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan san iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna amfani da wannan don la'antar wasu bayin Allah, suna amfani da wannan don musgunawa masoya waliyan Allah. Waliyan Allah na hakika, idan ana maganar waliyan Allah na hakika, to waɗanda ke jagorancin wannan tawaga su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. wanda duk zai taba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shine wanda ya taba waliyan Allah na koli koli. Wasu suna amfani da wannan dama su mai da la'antar wasu bayin Allah a matsayin addini. Kwanan da yi shiri a cikin gidan radio a cikin nake cewa babu inda la'anta zalla ta zama addini, kawai ta zauna kai ta la'anar wani kamar kana subhanallahi subhanallahi, ka mai da la'antar wani kamar kabbara Allahu akbar ko alhamdulillah. Babu inda aka shar'anta wannan. Ya zama da zakin wani wanda ya koma zuwa ga Allah ya zama shi ne addininka, wanda babu shi aka cewa la tasuddul abwab fa innahum qad afdaw ila ma qaddam, kada ku rika zakin wadanda suka riga suka mutu. Yanzu sun je sun kace abin da suka riga suka aikata. Da na faɗi wannan sai wani ya ce, ya yi wuce sai yana tambaya, na ce la'ana ba addini ba ce, ya zan yi da tabbata da tukaga wannan hauka ne sai ya zai yi da tabbata da kamar da cewa tabbata da Qur'ani. Qur'ani duk wani harafi da yake cikinsa, duk wata jumla, duk wata kalma Qur'ani ce, kuma tare da falala Qur'ani akwai maganganun Yahudawa ma da Allah ya kaito mana. Idan ka karanta wannan kana da ladan wanda ya karanta Qur'ani, ko da ko magana ta zuwa ga kyau. Wa qalat al-yahudu yadullahi mabluda, idan mutum ya karanta wannan sai a zo ta masa alhaji. Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, maganganu mara sa dadin fada. Wa qalu takhadha Allahu walada, suna nan da yawa. Ubangiji zai yi to maka abin da yake ya faru. Ubangiji ya gaya mana a koda da shi da matansa sun yi gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun halaka suna wuta, ba shi kenan ba an gaya mana shi kenan sai zama zikirinka Allah shi ne wa abula, Allah shi ne wa abula, Allah shi ne wa abula. Akwai inda aka tara tsabara ba kuma ya tabbata da dukkan nan kuma ta da tana da ana karanta, amma ba idan ka shirya ta ka zauna in za ka kwanta ka tsina a gula, in ka tashi da safe kayan ne ka tsina a gula, in za ka sa takalmi ka tsina a gula, za ka ci abinci ka ce ai Allah ce tabbata da abinda kaga da kama cikin wannan mahaukaci, saboda Allah ce tabbata da sai sai ka mai da wannan zikiri. Suna kaga wannan kidemewar tunani ne, ka zauna kana tsine ma wani, kuma aka tashi tsinewa za a ɗebo tsinuwar da babban mataki, za a ce Allah ka tsine wa maƙiyan abin da Allah ka tsine wa Banu Umayya na da da na yanzu har zuwa tashin kiyama, wai har zuwa tashin kiyama. To za mu fita al'umma da gaba ɗayanta ta zama haka, babu ita, babu ne al'ummar da ta fi wa Allah abin da ta fi wa Allah gatsali da rashin kuya kamar al'ummar Yahudu. Amma a Yahudu ba a yi musulmi ba, ba a yi waɗanda su Abdullahi bin Salam ba wai guda ba ne, kuma da suka musulunta kuma suka zama sahabba a ɗansan Allah. Ashe ka zama wata al'umma, wata ƙabila da za ta yi wa kuɗin goro, ka ce Allah shi ne ba wannan ƙabila a tashi alkiyama. Wani irin addini ne wannan? Wannan idan an ƙaddara cewa abinda kake faɗa shin Banu Umayya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, wanda a nan a karatunmu na alwasiyatul kubra mun faɗi wasu abubuwa da suka faru, to yanzu wani lokaci ne aka shiga na shirye-shiryen wannan inuwa ɗin, kuma tuntuna an ba fara da idan ka duba satellite tashoshin da suke na 'yan shi'a, manya-manyan tashoshinsu na duniya irin su Al-Kawthar, irin su Al-Anwar, yanzu ba ka zagin sabo ba abin da ake. Bayan kwanan nan wani mutum ya zo kime mai rauninta, kawai shi wai abin da yake so a yarda cewa a daina cewa sabon manzo Allah adalai ne, shi wannan ne ya zabe shi a daina cewa manzo Allah sabonsa adalai ne, shi sabonsa akwai munafikai a ciki. Ya kuma ɗauko littafin Ibn Taymiyya yana cin mutunci, yana ta zage-zage, ka san ɗan shi a duniya ba wanda ya simba na irin Ibn Taymiyya, saboda babu wanda ya ragargaza su irin idan mun gama wannan karatun ba wani littafi za mu sa inda yake ragargazar amin. To shi yasa ba sa san sunan Ibn Taymiyyah ba sa san Allah ya jarrabe su da su kuma rasa yadda za su wani da ya tashi ki aza ma Ibn Taymiyyah ƙarya yake yi ba shi kaka kaga mutum ya fara zautuwa ke mutumar da duk duniya mutumar da ga littafansa ga labarukansa ga tarihinsa ga almajiransa ga an ba kawai ka zo ka ce babu shi to kaddara babu shi ko kuka kirkiro shi maganganun da muka tsara a ƙarƙashin sunansa sun yi ko ba su yi ba to za ka yi suna su kalla saboda haka yanzu ana nan ana ta shirye-shirye wasu gurare ana ta waƙe-waƙe ana dokan ƙirji an samu ƙaƙen kayayyaki za a shiga malin fuskoki da dokan ƙirji da bulala da fata jiki jini yana zuba a almunan ƙasa ba da jin fara fata jiki amma da za su fara mana ai ba za a ke ba ko ba za mu ke su fara fata jikin ba ai za su fahimci irin addinin da ciki addinin irin wannan da zai rika ta fata jikinka ga fata jikinka kuma kaga wannan ai ba ta addinin dan za ka kafofin watsa labarai na duniya inda za ka fahimci yahudawa na jin daɗin wannan dukunkunan saboda suna amfani da shi wajen ƙara muna da musulunci a ƙasashen yamma irin su PNA ɗin nan yanzu da ranar 10 ga Muharram ta zo duk za su dalla ma wannan abubuwan kyamara duk abin da ake ba za su ɗauka ba amma wannan abin yayin da wasu za su fito suna dukan kansu da bulala sun cire abin da gardawa kaci sun cire kayan jikinsu suna dukan kansu a kawo yaro bai fi shekara uku ba a take shi da wata adda a fasa masa kai jini yana zuba wai shi ma ya taya Husaini bakin ciki sai sai su danda wannan aje ana nuna wa kasashen yamma ce to ga musulunci nan duk wanda yake so ya shiga musulunci to baka zai haka zai yi dan ga mutane kace kace da jini sai musu to wannan shi ne musulunci amma ba za a dauko muryar da take inkarin wannan ba muryar da take cewa wannan abun ba addini bane wannan abun ba musulunci bane ba inda musulunci yace ka amarta kanka inna allaha la ghaniyyun an ta'dhibi hadha nafsuhu ba kuma zan lace ba Allah baya buƙatar azabar da wanda yake wa kansa kawai sai yake shiga inuwa cikin rana amma annabi yace Allah baya buƙatar wani bare wanda zai rika fafasa jikinsa kuma yace wa addini yake kuma dan hasan da Husaini dan Husaini yake wannan babu shakka ba ruwan Husaini da wannan bid'a sai da bai aska sata ba dan shi dai har ya koma ga Allah shekara 63 ba mu ga inda ya gaki fuskar sama ko ya maru kansa ko ya maru wata ɗan'uwansa ko ya sa aka fasa jikinsa saboda mutuwar babansa saboda an kashe babansa ba an kashe Sayyidina Ali ba kuma ba bisa zalunci aka kashe shi ba amma akwai inda aka taɓa karantawa cewa Husaini ya tara mutane ya ce mu rika tuna kashe mahaifina don haka mu rika dukan ƙirjinmu muna zuba muna dukan jikinmu da bulala babu inda aka samu wannan Sayyidina sallallahu alaihi wasallama za mu ga aka fi Sayyidina Hamza a yakin Uhud sai na amza ba arin bai shi ba annabi ya taɓa cewa mu rika taro muna tuna bakin cikin kashe Sayyidina Hamza sai taɓa faɗar haka to bayan wannan kuma a rika faɗar wasu kalmomi na la'antar mutane ba ji ba gani kuma a ce bauta wa Allah ake ana rera wasu waƙoƙi wasu suna ta kuka da gaje da gaje wannan ba addini ba ne inda shaytan zai yi magana akan san sahabban annabi da karamar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana daga cikin san Allah shi ka ga magana da ake cewa wa inna tabi'a baya san ahlul bayti baya san ahlul bayti zai kawo irin wannan maganganun a tafsir saboda haka wannan shine matashiyar mu ta sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كما يلا كسني ونا وثناء المحرم وثني لفلغا ومن يزيني صوتك أخذ مكا لأبند منذ صلى الله عليه وآله وسلم يبقى dangane da azumin Ashura, sannan da kai azumin tasuwa wato tara ga al-Muharram da goma ga al-Muharram, kace wannan shi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bai inganta ba mutum ya azumci goma da sha daya, abinda ya inganta mutum ya azumci tara da goma, ko kuma goma shi kadai, amma ba goma da sha daya, tara da goma ko goma kawai. Wani duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi, kuma ya tabbata a cikin sunna sahihi, ya tabbata a cikin hadisi sahihi. Sannan kuma muka yi bayani akan wasu bid'o'i guda biyu waɗanda aka kirkiro aka jingina su da wannan wata na al-Muharram, musamman ma goma ga wata, wanda yanzu muka yi maganar masu fafata jikinsu suna mamarin kansu, suna dukan kansu, suna tada kura, suna tsintsire ma wasu bayan Allah. Wannan bid'a ce da aka kirkiro ta, wacce ba ta da tushe, ba ta da asali. Sannan ta gefe ta ɓangare guda kuma aka kirkiro da wata bid'a, ita ce kuma bid'ar cika-ciki. Wasu suka yi baƙin ciki, suka nuna baƙin ciki da sa kaya baƙaƙe, suna zage-zage, suna koke-koke. Wasu kuma suka ce mu cika-cikan mu, mu nuna farin cikin mu, wanda su ma wannan bid'a ce suka kawo. Akwai waɗanda suka ji daɗin kashe Sayyidina Hussein, sun ji daɗin kashe Sayyidina Hussein, saboda haka sai suka ce gara su haɗu su yi murna, su cika cikinsu, su raƙashi. To bayan da za a kawo bid'a, sai an yi ƙoƙarin yi mata kuskurima dan gyara ta. Su waɗancan sai suka jingina abin da Hussein, saboda an san Hussein sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, jikan annabi ne, sai aka jingina abin da shi. In ka ce bid'a ce, sai ce ba ka san Hussein, dan bid'a ba ta zauna ita kadai ba, sai an samu wani abu mai ƙarfi an jingina ta a jikinsa. Su kuma waɗannan da suka tashi, sai suka ƙirƙiri hadisin da bai inganta ba, hadisin ƙarya, sai suka ce annabi ne ya ce ka yalwata wa iyalanka, wata ma ya yalwata wa iyalansa, Allah zai yalwata mata. To kaga ɗan Najeriya ka ce Allah zai yalwata masa, kaga shi ya fi komai abinsa, falalar wannan ta fita azumin ma. Ana cikin bala'i, ana cikin kunci, ka ce ga wani abu kai Allah zai yalwata maka. To dai yadda zai iya yalwata masa ɗin zai yi, ko da kuwa mabbaɓo ne a ranar zai yalwata, don ba don Allah ba, don ka yalwata masa. Saboda haka sai suka yi wa mutane wannan tarkon, wanda malamai ba su shuru ba, sai da suka faɗi cewa wannan bai inganta ba, wannan nabi ba inganta shi ba. Sannan kuma ga asalin abin, masu jin daɗin kashe Sayyidina Hussein su suka fito da cikaci, amma suka fake da wani hadisin ƙarya, suka kuma yaɗa shi cikin musulmi. Musulmi waɗanda ba su san ilimin hadisi ba, da malaman da ba su san ilimin hadisi ba, sai suka rika karantar da wannan, aka rika cewa kaciyar Allah ya yalwata maka, yalwata Allah ya yalwata maka, ba tare da an san asalin ba. Kaga anan ba za mu ce ni wanda yake cika ciki ba shi ma baya san Hussein, a'a, shi dai an roƙe shi, ya ji wata falala kuma wata ta zace da shi, saboda haka sai ya sauke a roƙe. To duk da haka sai wani wacce to ai duk da bai inganta ba a daidai a cika ciki, kaga wani irin addini ne a ce duk da bai inganta ba zai ka je kai. Malami bai kamata ya faɗi wannan ba, malami shi yafi kamata ba kowa ingantacciyar koyarwa. Shin babu abin da manzo Allah ya ce ai kira ya ai azumi, kai ne ce kai azumi kuma ka ce za ka cika cikinka. Azumi aka ce cika ciki da azumi, kaga akwai abu ne da suka yi hannun riga. Yanzu kaga a ranakun sallah, a ranakun sallah annabi sai ya nuna ranakun cika ciki ne. Yace wa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. An yi sallar layya, kowa ya yanka abin layyarsa, wanda ma bai yanka ba an san masa, saboda haka ga nama nan gaje gaje ko ina, kaga sai ake ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, ka ci ka sha ka yi zikiri. Kaga wannan ita ce cika ciki ta musulunci. Bayan an gama abin nan kwana na goma da sha ɗaya, na sha ɗaya, na sha biyu, na sha uku, a yi ta cin nama. Kaga anan ba azumi, ba sai ka yi azumi ba, saboda akwai yanzu a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin, sai ka ce a ya kuma haka, a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin, haka ba za su haɗu ba.
to kaga mai cewa ai kika ciki kamar yace wannan ranar ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin wanda ba za ka ba kaga ce sawmin ka samu bakin ka alal akli wa shurbi wani yace to ko in cika maka cikin in an yi buɗe baki akwai wanda yace to na ji ba zan cika cikin ba amma an zo buɗe baki sai in cika maka cikin to kaga wannan ba dan Allah zai yi ba idan Allah zai yalwata wa iyalansa yalwata masa mana a kowane lokaci sai dan ya yi azumi sai dan an ce za a yalwata masa saboda haka bid'a a kowane lokaci kai da bid'a ce da safe kai ta da rana kai ta bayan faduwar rana kai ta bayan sallar isha'i kai ta duk dai bid'a ce in ka yarda da safe da rana din bid'a ce to bayan an sha ruwan ma bid'a ce kada ka bambanta tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci bid'a bid'a ce ba za ta taba zama sunna ba kuma sun taka shi tushen ta bane mai kyau hadisin da aka rawaito bai inganta ba ga abin da ya inganta to dole za ka hakuri da abin da ya inganta ba in ka sha ruwa kuma abin da ka saba ci ka ci idan an sha ruwa za ka ci naman talatalu za ka ci naman zabi za ka ci naman barewa duk ka ci ba wanda zai hana ka amma ka ɗauka ai saboda an ce a cika ciki ne za ka cika to wannan ita ce bid'a amma dan ka sha abin da ka saba ci na makulashi ba wanda zai hana ka wanda ba baka saba cin baka ci amma ba da wannan niyyar ba dan haka ba ci akai ka a ci abinci ba an yi buɗe baki a ci abinci amma kada a ci shi da wannan niyyar an ce in cika ciki na a ka cika cikin ka saboda kana jin yunwa wannan babu komai wannan yake cewa idan mutum yana zaune da mata da matarsa a kwana a tashi wata rashin lafiya ta same shi wanda ba a warkewa shin tana iya neman ya sauwake masa ta auri wani dan kana maganar halacci ne halatta dan ta ce ba za ta iya zama ba wannan ba haramun ba ne ta nemi wannan kuma ko da lafiyar ta lau idan ce ba za ta iya zama ba tare da cewa babu wata illa babu wata cutuwa da take yi a nan kaga musulunci bai tilasta mata ba sai dai kawai ya ce ta yi kulli ne to ballantana idan akwai cutuwa da take gani ta bangaren ta ko kuma a zama a cikin wannan yanayin wata wala Allah zai ja ta zuwa ga wani abu na safan Allah take ganin gara ta nemi ta sauke mata to wannan babu komai in kuma ta yi hakuri ta so da irin zaman da suka yi musamman idan sun dade sun yi ƴaƴa ta tuna cewa ita ma fa Allah na iya jarrabar ta da abin da ya jarrabe shi da shi ta yi hakuri to ubangiji zai ba ta ladan masa hakuri ko ya halatta in taimaka wa kirista wajen yanka masa kaji ko awakinsa tare da taya shi murna wato murnar kirsimeti saboda haka dariyar da ƴan uwa suka yi sun nuna sun fahimci ansa ya za a yi ka taya shi murna a kan sabon Allah har ka taya shi yanka mushensa mun zai halatta ba bai halatta ba malamai sun yi magana a kan wannan cewa ba za ka taya shi murna a kan abin da ke sabon Allah ba a cikin sabon Allah ka dinga taya shi murna a kan sabon Allah bai halatta ba ابن تيمية أيضا لما قال أشيك اللسان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بينما شوى وانا لسان إذا أكاموا بياني أكاموا لما قال ابن تيمية أيضا أشيك اللسان ما درس ابن القيم أشيك اللسان أحكام أهل الذمة لما يأي مقال أياك الكاوم لما نمى لما يبقى بها سائر إمام أحمد أكاموا لما مسألة كما دعا ابن سكيشوى شيني بيها لنزل وانا يشي ممكثل شيء مبوما شاشدا sai muka tura mota ashe akwai wani mahaukaci karkashinta sai ya mutu to wa zai yi azumi a cikin mu kuduka kuduka ko kashe shi saboda ka kuduka za ku yi azumi to waye zai yadda ku kaka ba masa azumin shi bane kowa kamar yadda idan mutum goma suka haɗu suka yi wa mutum kisan gilla duka za a kashe su ba a cewa shi kadai ne a zaɓi ɗaya duk wanda ya mubashara suka haɗu suka yi ta dukan shi wanda ya doka wanda ya doka har ya mutu to ka tashi duka za a kashe su to haka nan in azumin ka fara ne idan sun yi tarayya wajen sababin mutuwar ba bisa kuskure
to za su yi tarayya a wajen kafara kuma ba a ci alama musu kafara ko a ce kai kai azumi ka za ka ga a cikin mun yi kafara cikin tsakiyar wannan yake an bani fili in saida a kan kuɗi 550 sai na saida shi 600 kuma shi wanda ya sa na aikin wannan ba zai ba ni ko kobo ba shin ya halatta in ɗau ɗan kan 50,000 da ya baka ba zai baka ko kobo ba ai kake yadda idan ka ce kai ba za ka yadda ka yi masa dillancin sayar masa da wannan fili ba sai ya faɗi abin da zai baka ba tantance din da zai baka sai zama haram ba zai zama haram ba amma in ka karɓa kai yadda ka zama ba zai baka ko ka amince duk abin da za ka sayar da wannan filin ko miliyan ɗaya za ka sayar da shi miliyan ɗaya ɗin za ka cike masa a gabansa in ya ga dama ya baka ya kyautata maka ya yi ihsani ya yi abin da ya baki idan ya hana ka ba ka da haƙƙin da za ka ɗauki kobo a cikin miliyan ɗaya wanda ya ce kira duk abin da baka mallake shi ba ba ka cin riba az-zamanu bil-kharaj al-kharaj bil-zaman al-kharaj bil-zaman duk abin da kake cin gajiyarsa shi ne wanda za ka ɗau asararsa abin da duk ba naka ba ne yau da a ce gwamnati za ta fito ta kwace filin kai ba ka da asara to ya za ka ci ribar kuma kayan da ba ka da asara in wani abu ya same shi a fahimci wannan ka'ida ce muttafaqun alaiha duk abin da ba ka da asara ka to ribar sa ba ka taɓa ci shi yasa aka ce idan ka sai kaya ba ka karɓa ba bai halatta ka je ka sayar ba saboda a lokacin da za ka sayar din nan za ka ci ribar kayan da baka mallake shi ba baka yi hausinsa ba in baka yi hausinsa ba yana gurin wanda ya sayar maka kaga in wani abu ya samu kayan kai fa ba ruwanka kayan ka sani amma in ka karɓa sai ka ce aje mun kaga da bambanci an yi ciniki ga kayan ka nan ka karɓa sai ka ce da Allah dan aje mun zan je nan in dawo in da wani abu zai faru ko gobara ko barayi kayan ya farwanta ta haka a ka'ida ba ka cewa ya biya ka tun da yanzu ajiya ka bashi wanda ka bawa ajiya kuma ka amince masa ya sa ka bashi wanda ka amince masa kuma baya biya amma idan kun gama ciniki sai baka karɓa ba sai ka tafi bai ɗauko ya ka ba ka yi ka ba to da wani abu zai faru sai zai dawo maka da kuɗin ka ko ya je ya nemo maka kayan kawo maka to duk abin da ko ba za ka ɗau asararsa ba to ba ka cin ribar sa shi yasa aka sa hauzi a cikin ciniki sai ka iski fadin abin da ka saya saboda ka a fahimci wannan lokacin da aka baka ka sayar da fili filin ba naka bane na ne fili ne don ka duk abin da wannan filin zai kawo na kuɗi to na ne filin ko da ya ce ka sayi min 550,000 sai ka je aka saya miliyan ɗaya to kada ka zo ka ce ga 550,000 kai kuma ka danne sauran wannan abin da za ka danne kan haramun ka danne 2,500 tana iya sadaki saboda yanzu rubu'in dinari 4,670 ne kuma menene karancin sadaki magana mafi inganci wacce dalilai suke mara wa baya babu la haddari akallin sadaki sadaki ba ya da haddinsa mafi karanci ba ya da haddinsa mafi yawa duk abin da aka ba wa mace abin da ya zama mai amfani ne to zai iya zama sadaki duk wani abu mai amfani zai iya zama sadaki akwai matar da aka biya auren da ita da suratul baqara akwai matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya sadakin mijinta shine musulunta kamar ummu sulaim lokacin da Abu Talha yana ba musulmi ba ya nemi ta ce ni ba zan aure ka ba kana kafiri in ka yarda ka musulunta wannan shine sadaki ya musulunta zan wannan shine sadakin sa wasu suka ce to kaga shi ma ya zama muhajir Ummu Qais ya yi musulunci saboda bace a wannan ba ka ba saboda haka duk wani abu mai amfani ka duba hadisin mai ba wacce aka auren da ita da alƙur'ani hadisi yana cikin Bukhari lokacin da ta zo wannan mutum ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi ba ya da wani abin da zai je gida ba ko ya ce ko zo bai ne na karfi ba kai walau qatan min hadid ya ce bargwan abin nan gwadan da ke jikin ka ba
ba ka da wani gabace wanda shi kadai ne a jiki na in ta ba ta tsirara zan zauna sai ce mai gada da cewa tsirara ya ce suratul baqara ce an ka su ka ala ma ma'aka min al-qur'an ka dai da auren maka da ita a kan abin da kake da shi na al-qur'ani ko a mata kaga ko nawa za a baka ba zai kai suratul baqara ba saboda ka duk wani abu mai amfani wanda ma mace za ka iya amfana da shi zai iya zama sadaki cewa rubu dinar wannan bai inganta a wani hadisi ba wanda yake kai bayani a satin da ya wuce game da wanda ya yanka hada ya rasa ranar takwas ga wata sai yake cewa to malam kuma wasu ƙungiyoyi wato yana magana akan ƙungiyoyin da aka ce amintattu ne ka ba su kuɗinka su za su yanka kuma su gyara wannan naman su kai shi wurin da masu bukata suke ya ce su sun yi wannan to su ma sai sun sake a su waɗannan ƙungiyoyi na sauki akwai sauki wato ka wakilta wani ya yanka maka abin layyarka wanda ya halatta a shari'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta Ali ya yanka wasu daga cikin layyarsa to kana iya wakilta ma wani wannan kamfanin da kamfani ne da yake karkashin Islamic Development Bank IDB wanda su kuma amfanin abinda suke yi maimakon a yi ta yanka dangobi ana yadda su suna wayi kamar da yake a shekaru da yawa da suka wuce a baya sai ya zama wannan bankin ya ɗauki nauyin kawo dangobin da masu aikin yankan dangobin da gyara dangobin a gyara naman a sashi a cikin freezer sannan a sashi a cikin jakunkuna a kai shi ƙasashe na mamba bukata a je a raba musu maimakon layyar da za a yi da zama tana koyi tana wari kuma kusan duk malamai sun yi ittifaki akan halaccin abin da suke yi saboda ka idan ka riga ka ba su kuɗi to ka wakilta su ne kuma ba za su yanka maka da sai ba sai kakkarta waɗannan suna yi ba ta yankawa sai sun ka ga sun yanka wasu dabbobi ranar takwas to dabbobi ne na fidiya waɗanda suka yi wasu ma'amuratu ne haram suka biya kuɗin fidiya su ake yankawa shi wannan ba sai goma abin nan ba amma idan na hadaya ne ba sa yanka sai bayan an yi hawa a fara na goma ga wata saboda ka baka da matsala sannan da karshe ce yana rukun addu'a zai je wata jarabawa wanda zai samu ƙarin girma a aikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya mana dangantakar صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين